sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashi ce kai tsaye ta tashoshin FM na Voice Africa akan mita 102.5 sai kuma tashoshin FM da suka hada da radio amfani sarauniya Nomad da Lon da kuma Niya. Kana masu na'uran computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 30 ga watan Mayu na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali. Da ma sauraron abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
Ɗan ƙasar Iran ba za su samu damar zuwa aikin hajjin bana ba domin an kasa samun daidaituwa tsakanin ƙasar Saudi Arabia da Iran ɗin. Akwai yiwuwar 'yan ƙungiyar Taliban za su ƙara ƙaimin hare-haren da suke kaiwa a ƙasar Afghanistan a watan Ramadan. An kashe aƙalla mutane 42 a fafatawar kwanaki biyu tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen Houthi a ƙasar Yemen.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ce cewa yau ne za a yanke wa tsohon shugaban ƙasar Chad Sen Habre hukunci.
Dimbin mutane dibaye da dibaye wa'anda ake zargin kamar shi a zamanin da yana iko, wa'annan mutanen kamar shi ne sanadin kamar rasuwarsu, to yau a musu hukunci don su samu sujistar ta kwanta kuma hawa yau wani kai ya ƙara irin nashin ko.
Ha kuma gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta Najeriya ta samar da tsarin asusun bai ɗaya bayan da ta hau kankara ga mulki, shin ina tasirin hakan?
Abin da TSA amfanin da ya jawo bayan an kafa TSA a yanzu asusun TSA yana nuna irin kudajen da harajin da ma'aikatan da hukumomin gwamnati ke tarawa da ba a sani ba.
Haka kuma Ibrahim Alfa Ahmed zai shigo da shirin sanin cike da gaskiya, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma labaran. Jiya Lahadi, kamfanin dillancin labarun ƙasar Iran da ake cewa INNA a taƙaice ya ba da labarin cewa 'yan ƙasar ba za su samu damar zuwa aikin hajjin bana ba domin Iran ta kasa cimma daidaituwa da ƙasar Saudi Arabia. Kamfanin dillancin labarun ya ce ministan harkokin addini da al'adu na ƙasar Ali Janati ya faɗa cewa ƙasarsa ta ɗauki wannan mataki ko kuma ta yanke wannan shawara ce saboda halayya da ƙasar Saudi Arabia ta nuna wa tawagar wakilan ƙasar Iran da suka je ƙasar domin tattauna ƙa'idodi ko kuma sharuɗan aikin hajjin bana. Ita kuma ƙasar Saudi Arabia ta ce Iran ta gabatar da buƙatun da ba za su yiwu ba. Tun da farko kafofin yaɗa labaran Saudi Arabia sun ba da rahoton cewa wakilan Iran sun bar ƙasar ba tare da an kulle wata yarjejeniya ba. Dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta raunana bayan da aka kashe fiye da Iraniyawa 400 a lokacin aikin hajjin bara.
Masana harkokin tsaro a ƙasar Afghanistan sun ce akwai yiwuwar 'yan ƙungiyar Taliban a ƙasar su ƙara ƙaimin hare-haren da suke kaiwa a cikin watan azumi. A wani yunƙurin nuna cewa kashe shugabansu da aka yi a makon jiya bai shafi yadda suke gudanar da harkokinsu ba. A makon jiya harin jirgin saman yakin Amurka da babu matuƙi a cikinsa ya kashe shugaban Taliban Mullah Akhtar Mansur a ƙasar Pakistan. To amma jami'an tsaron ƙasar Afghanistan sun dage akan cewa a shirye suke su daƙile duk wani hari a cikin watan Ramadan ko kuma wani lokaci da za a kai. A wani labari kuma 'yan wani direban tasi wanda harin jirgin saman yakin Amurka ba da matuƙi a ciki ba ɗaya da ya auna shugaban Taliban a Afghanistan ya kashe sun kai ƙaran wasu jami'an Amurka da ba a bayyana sunayensu ba wajen 'yan sanda. Sai dai wannan direban na tasi mai suna Muhammad Azam yana jigilan shugaban Taliban Mullah Mansur ne a lokacin da makamai masu linzami da aka harba ya fada akan motarsu a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin Pakistan ya kashe dukkansu. Jiya Lahadi, 'yan sanda a gunduman Nashiki suka tabbatar da 'yan uwan Azam sun kai kara dan uwan dan tasin da aka kashe. Ya ce ɗan uwansa Muhammad Azam ba shi da kowace irin alaƙa da ƙungiyar 'yan ta'adda, illa kawai shi direban tasi ne da ke jigilan fasinjoji.
Fafatawar kwanaki biyu tsakanin sojojin gwamnatin Yemen da ‘yan tawayen Houthi ya kashe akalla mutane 42. Jiya Lahadi jami'an sojan Yemen suka ba da wannan bayani. ‘Yan tawayen Houthi waɗanda suke samun goyon bayan Iran sun kai hari wani yanki da ke tsakanin lardin Marib da Shabwa, to amma sojojin da ke biyayya ga gwamnatin Yemen suka fatattake su. Wani jami'in sojan Yemen mai mukamin janar ya ce sojoji ba za su daina fafatawa ba har sai sun kwace ilahirin yankin daga hannun ‘yan Houthi.
A can ƙasar Iraq kuma jami'an tsaro sun kewaye birnin Fallujah daga ɓangarori huɗu kafin fafatawar da za a yi gadan-gadan. To amma ana nuna damuwa akan abin da zai samu farar hula waɗanda ke zaune cikin wannan birni da ‘yan ISIS suka mamaye. Wani sojan Iraqi na musamman mai suna Muhammad ya ce ‘yan ƙungiyar ISIS sun nasa bom ba ma mai akan tituna kuma suna amfani da masu harin ƙunar baƙin wake. Soja Muhammad ya yi wannan furucin ne da aka tuntube shi ta wayan tarho wanda ya yadda zai yi magana bisa sharaɗin ba za a bayyana dukkan sunayensa ba. Ya ce yanzu suna jira ne a ba su izini su kutsa su kashe ‘yan Da'ish, wato ‘yan ISIS kenan. Hukumar lura da ‘yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana ta samun bayanai na halin na shiga ukun da farar hula suka shiga a wannan wurin.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana bayyana tsoron cewa fiye da ‘yan gudun hijira 700 ne ruwa ya cinye a makon jiya a saboda lalacewar jiragen ruwa guda uku daban-daban a tekun Mediterranean. Hukumar lura da ‘yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hakan ya faru ne a lokacin da ‘yan gudun hijira suke ƙoƙarin arcewa zuwa Turai cikin jiragen ruwan da ake yin smuggle ɗin mutane. Kimanin ‘yan gudun hijira 100 suna cikin wani kwale-kwalen da ya nutse a ranar Laraba, yayin da sauran ‘yan gudun hijira 550 kuma ruwa ya cinye su a lokacin da kwale-kwalen da suke ciki wanda ya taso daga ƙasar Libya ya nutse a ranar Alhamis da safe. ‘Yan sandan ƙasar Italiya sun kama kaftin ɗin jirgin ruwa na biyu wanda aka ce ɗan ƙasar Sudan ne ɗan shekara 28 da haihuwa. ‘Yan sanda sun kama shi ne bayan da waɗanda suka tsira suka nuna shi. A ranar Juma'a jirgin ruwa na uku ya nutse da mutane da ba a san yawansu ba. An ceci kimanin mutane 135 da kuma zaƙulugawa wakin mutane 45.
Jiya Lahadi rana ce da aka keɓe domin jinjinawa sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya domin karama fiye da sojojin kiyaye zaman lafiya miliyan ɗaya maza da mata a duk faɗin duniya da ake kira masu sanya hula ja mai launin shuɗi, wato blue helmet da Turanci. A farkon wannan watan babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ajiye furannin kallo a harabar Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York domin tunawa da sojojin kiyaye zaman lafiya 300,400 waɗanda suka rasa rayukansu tun lokacin da aka fara tura sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasashen duniya a 1948, kimanin shekaru 64 kenan da suka shige. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu yaye kallamin rahoton namu da batun hukuncin da za a yanke wa tsohon shugaban kasar Chadi Sen Habre, kuma akan haka ne na tattauna da Farfesa Bube na Maiwa na Jami'ar Audio da ke Senegal. Kuma na fara tambayan Farfesa ne inda hankalinsa ya karkata akan wannan tsohuwar shari'ar.
Eto, shi dai idan aka ce za a hukuntar da mutum wanda ya zamanto ya yi rinƙayen aikin asha tun ba a zamanin da kamar shi yana da ƙarfi ba, wato yana mutum mai iko a cikin ƙasar shi komi tsawon shekaru, wannan abun inda ya zamanto aka gurfana shi kuma aka yanke mishi hukunci, mashari'anta ta yanke mishi hukunci, wannan abun akan gaskiya babban darasi ne gare mu kuma yana da muhimmanci kwarai. Wato cewa da ɗimbin mutane dibaye da dibaye wa'anda ake zargin kamar shi a zamanin da yana iko, wa'annan mutanen kamar shi ne sanadin kamar rasuwarsu, to yau a musu hukunci don su samu su ji ta kwanta. Kuma hawa yau wani kai ya ƙara irin nashin ko daɗewa komi daɗewanta, wannan abu ne na kirki. Ina ganin cewa da babban nasara ce a nahiyar mu ta Afirka, kuma yana nuna cewa mu ‘yan ƙasar Afirka maimakon a kama mutum a je a kai shi kasashen Turai inda za a mishi wani hukunci. Yau mun rungume abin da kama mu ne muke hukunci da kanmu, wannan kuma yana abu mai babban muhimmanci sosai sosai a gare mu.
Kana ganin akwai abin da zai sauya a mulki irin na shugabanni na Afirka wannan hukunci da za a yanke?
Eh to idan suka shi tunda akwai kamar shugabannin nan nahiyar ta mu ta Afirka da yawa wanda ya zamanto sun yi na'am da irin wannan abin da ya faru. Idan suka shi kamar da Hausa yake cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira ko. To idan suka tsaya suka yi nazarin wannan abu ina ganin cewa to wani abun kakin su je su wallaha shi sai sun tsaya sun yi tunani sun yi dogon nazari ta kwana. Wannan ka idan aka zo aka yanke mai hukunci waye tsammanin ko za a samu haka tunda a da babu irin wannan ababen. Yanzu har ta kawo demokrasiya ta girku kuma a nan nahiyar Afirka mutane sun fara kamar ganowa da cewa da ba wai dan kana shugaban kasa ba ne kai a doka ba ta bugunka, takan yi wa idan ka sabuka. To inda ka je kan ma in ma ka je ka buya to akan iya abi ka can amma hukunci wanda ya kamata. Wannan kuma ga sauran shugabannin Afirka gare su tai saura ba gare mu ba, wanda yake so ya aikata mu gani mana. Ko da yake ma ba nan kadai bane aikin asha yake, akwai ma aikin asha kuma akwai zamanin da za ya fitowa wato cewa da kamar ta wajen tattalin arziki ko kuma ta kama dukiyar jama'a kana boyewa. Shi ma yanzu haka alal misali ana nazari cewa da wanda ya aikata irin wa'annan ababan ko ni dadewanta za a mai hukunci kai ko ma ka mutu ƴaƴanka ma ba za su samu ba su yi amfani da abin da ka koyi.
Yawa daman abin da nake so in ce kenan, baya ga kashe ko kuma kai mu sababbin kashe mutanen da kake mulki ko kuma kake cikin su a matsayinka na shugaba, akwai abubuwa da suke munana da suke idan kai su kwatankwacin ma ka kashe mutane ne, ya kake ganin hukunci irin wannan ya kamata ya kasance?
Eh shine Hausa yake cewa sannu baya hana tahiya. Alal misali wato cewa a can baya shekarun baya ba a tsammanin haka nan, wato sai ka ga mutum ya je ya rubuta ciki da dukiyar jama'a shikenan sai a yi banza da harakokin ko kuma ya kashe mutane a yi banza da harakokin. Yau shugabannin kasashen Afirka su gane hawa cewa kan kowa ya waye kai har talaka ma na kauye kanshi ya waye. To kuma kan samu shugabannin kasa nan nahiyar Afirka wa'anda akan gaskiya suna da adalci wato sukan Allah wadda da irin kamar wa'ansu sobayan su ke yi wato cewa da wa'ansu shugabannin kasa. To ka gani irin wa'annan sukan kawo goyon baya ta cewa da a hukuntar da duk wanda ya zamanto kamar ko ya kashe mutane ko kuma ya boye wani kudade. Misali akwai wa'anda ma ke kawo taimako ta cewa da kamar shugaban kasa ko da ka gudu nema ka gani sai su ki na'am da kai su ki amsar ka, in ma sun amshe ka suna nufin cewa kamar za su yi gurfanar da kai a mashari'anta kenan. Ko da yake a yanzu haka magana nan da ake muna da shugaban kasa guda da ya ruga daga kasar shi wato tsohon shugabar kasar Burkina Faso Blaise Compaore da yake Abuja da ya je kuma sai aka bashi takarda ta ainihin cewa shi dan kasa Abuja ne, wato kamar an yi shi kariya kenan. Wannan ba gaskiya ba ne ba daidai ba ne kuma kada ya sa tsammanin cewa kamar ya tsere kenan. A'a
Allah 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 hada kan mu Afirka mu so juna. Mutuna da jabin na bayanmu yantattu ne kuma ga ilmu sun ce mun dau mulkin kanmu kuma tashi mu ne mai abin kanmu mu gaba daular da ta tashe mu sai ista Afirka mu dan duba su ma ba za su yi bauta ba da yawa a ciki sun karba wasu sun jajja da marar karba karban yanci ba wasa ba.
Ba shakka. To daga batun hukuncin tsohon shugaban kasar Chadi sai na tasirin da asusun bai daya da gwamnatin Muhammadu Buhari ta samu lokacin ta rage kan karagar mulki. Ko ina tasirin wannan? Ga Sale Shehu Ashaka da karin bayani a cikin wannan rahoton.
We started boldly with the Treasury single account, stopping the leakages.
Mun yi nasarar toshe hanyoyin da ake sace dukiyar kasa ta hanyar bullo da asusu daya ga ma'aikatan gwamnati mai taken TSA a takaice. Shugaba Buhari ke jawabi a cikar gwamnatinsa shekara ɗaya da hawa kan mulki. Hakan dai a cewar shugaban hanya ce da ta taimaka wajen yaki da cin hanci da rashawa. Yaya wannan tsari yake da bambanci ne da na baya? Ita ce tambayar da na yi wa muƙaddashin shugaban hukumar hukumar tara kudaden shiga da raba su a Najeriya. Shatima Umar Abba.
Abinda TSA amfanin da ya jawo bayan an kafa TSA a yanzu asusun TSA yana nuna irin kudajen da harajin da ma'aikatan da hukumomin gwamnati ke tarawa da ba a sani ba. Yanzu ana iya gani, ana iya ganewa a TSA da account da yawa ake da su. Ba za a iya bin dukansu ba, amma yanzu a TSA za a iya ga me aka tara haraji ko kuma kudajen gwamnati da aka tara a kowane hukuma a bayyane yake.
Masana tattalin arziki irin Abubakar Ali na ganin tsarin zai fi nasara in yayi sai jihohi.
Ai zare idon Buhari ma ai yanzu baya ma zare ido ai. Zare ido kuma zare idon ai zare ido baya aiki. Zare ido ai baya dadewa. Shine abin da ake cewa body language. Yanzu kaga lokacin da aka zo mulkin nan wata daya wata biyu shine abubuwa suka canja, amma daga baya me zai faru? Ba ga wani a prison ba, ba ga an kori wani abu ba, wani mutum ba, ka gane ko abun an fara koma gidan jiya. Gaskiyar maganar kenan, shi zare ido, in kai zare ido din to ma zaka samu doka wanda zai bi wannan zare ido din, shine zai kai ni kuma maganan da nayi na gaba shine wato a inganta a sake kawo darajan ma'aikatu, shine institutional framework inda institutions za su yi aiki. Ko Buhari baya nan ko yana nan aiki zai tafi, to abin da yanzu ya kamata a gina kenan. Abin yanzu kawai canjin nan Buhari ne kadai yake zancen canji, sauran ko gwamnonin APC wanda suke canjin nan ba su da yawa. Yau su wanda ba su canjin sun fi yawa. Ai kwanan nan ma ko a cikin kudaden da aka ba gwamnoni cewa a ji a biya albashin nan, akwai gwamnan da aka yi zargin shi ya je ya karkatar da wannan kudin nan. Maganar nan kuma tana nan ba boye take ba.
Ya zama wajibi 'yan Najeriya su daidaita yadda suke rayuwa gabanin samun nasarar gyara tattalin arzikin kamar yadda gwamnati ke alwashin yi. Salih Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To madalla, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo nan ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17, ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Akasari abinda mutane suka fi sani game da Chibok dake jihar Borno shine batun nan na sace daruruwan dalibai mata da yan Boko Haram suka yi a cikin watan Aprilun shekarar 2014. To amma tun kafin nan akwai batu na wani mutum mai suna Ayuba Alamsin wanda aka burkita masa rayuwa, aka jefa shi cikin wani mummunan hali da ya sanya lalacewar gabobin jikinsa da idanunsa da kunnuwansa, duk a hannun likitocin da aka ce ƙwararru ne waɗanda suka yi ta bashi magungunan da ba su kamata ba, duk da cewar gwaje-gwaje sun nuna baya ɗauke da cutar da suka ce yana da ita. Shi dai Mr. Ayuba Alamsin ya fara shiga wannan tasku a cikin wata Agusta na shekarar 2005 a lokacin da ya je shi asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri yana kukar ciwon baya. Wani ƙwararren likita a wannan asibiti mai suna Dr. T.M. Dabkana, wanda likitan ƙashi ne, sai ya ce ma Mr. Alamsin ai yana fama ne da cutar fukar ƙashin baya. An sanya shi ya yi gwaje-gwaje masu yawa, kuma duk babu wanda ya nuna yana da wannan cuta da ake kira Port Disease a Turanci. Duk da haka, likitan ya sanya shi shan wasu magunguna masu ɗankaran ƙarfi na kashe ƙwayoyin cutar tarin fuka. Daga nan abubuwa suka fara taɓarɓarewa, aka ci gaba da tafka kuskure wajen kula da shi har ta zo ga a yanzu baya iya gani sosai, baya iya tafiya da kansa, kuma dole sai an yi masa aikin tiyatar baya wanda zai ci kuɗi fiye da naira miliyan 17 a gadon bayansa kafin ya iya miƙewa. Ayuba Alamsin ya koka ma hukumomin asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri, waɗanda duk da cewar sun gane cewar su ne suka yi wannan kuskure da ya jefa cikin wannan halin, sun ki ɗaukar nauyin gyara wannan lamari. Haka kuma Ayuba Alamsin ya kai kukansa ga hukumomi masu yawan gaske a Najeriya, kama daga ƙaramar hukumar Chibok zuwa ga gwamnatin jihar Borno har zuwa hukumomi da dama na gwamnatin tarayyar Najeriya. To amma shiru kamar an shuka dusa. Har yanzu Ayuba na ci gaba da fuskantar tsananin zafi da ciwon baya, gashi baya iya gani, baya iya tafiya, kuma baya da kuɗin da zai iya biyan wannan aiki da yake matuƙar buƙata. Bari mu faro wannan batu da jin ta bakin shi Ayuba Alamsin game da yadda abin ya faru tun daga farkon fari.
Sunana Ayuba Alamsin daga Karamar Kwan Chibok, Borno State. Eh, zahiri abin da ya faru shekara 2000 na samu hasari. To can 2005 sai ciwo ya zo ya tashi ciwon baya. Sannan sai aka garzaya da ni zuwa asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri. Aka kai ni wurin wani likita wanda shi aikinsa fida ne, sai ya kai ni wurin likitocin kashi ana ce mai Dr. Dabkana. To a can da aka kai ni an kai file na gabansa, da ya kira lokacin shiga na yayi ina shiga, sai ya ce this is a typical port disease a Turanci. Wato a Hausa suka ce kaman tarin fuka ne na kashin baya. To a lokacin da sai na dan samu zuciya na sinke, na ce me wani iri cuta ne wanda tun ba a yi gwaji ba likita ya sani. Sai na hakuri na zauna dai. To muka dan tattauna da shi, ya ta tambaya ina tari ne, na ce babu. Ina zufa da dare, babu. So can dai aka ce to bari za mu rike ka, sai aka rike ni. Sai suka recommending wayansu gwaje-gwaje. Wayan lokacin na kan gado aka yi wayan gwaje-gwaje. Ina tuna akwai an yi TB serologist wanda ya nuna ba komi negative, an yi munches wanda kuma ya nuna ba komi 0 mm, an yi nasu wayan cutuka haka nan. Duka dai ba abin da ka sami da shi.
Duk gwaje-gwajen da aka yi ba a samu cutan da shi yake zaton shi ne a jikinka ba ko?
Babu wani gwaji wanda ya nuna. To amma kuma aka sa ni akan maganin tarin fuka din. To ina ta sha bayan kaman kwanaki haka aka sallame ni, na je gida ina ta sha, ina ta sha. Can daga baya na fara jin jikina dai in na sha magani san ji kaman allurai ne suna soki na jiki. Ana nan ina kai sai na ga irin kai-kai ko rashes dai haka nan suka fesa mun a jiki, kuraje haka. Can sai na garzaya zuwa asibitin. Na je na samu shi wannan likita Dr. Dabkana, ya ce ga abin da yake faruwa fa. Sai ya rubuta wayan magunguna guda biyu, ina tuna ana ce prednisolone ko da calamine lotion. Na je ina aiki da su bayan sati biyu, ina shafawa da sha. Na dawo, ciwon nan yana cingaba, kai-kai yana cingaba. To lokacin na dawo sai baya kan kujara, aka ce na hutu. Na tambaye ofishinsa, aka sai na je na samu ofishin security sun nuna mini. Na shiga, da na shiga kuma yana kan aiki kan kwani computer dai, abokin yana zama. Sai ina magana shi na kan aiki, sai na cire riga na ma. Da abokinsa ya kalli na jiki na ya ce kai, this thing is serious, in ji abokin. Sai ya daga jiki ya kalli na ya ce, ah, it's like I know the face. Sai, sai ne mai bayani fa. Na ce, wani abu yana bata min jiki fa, ina shan wahala. Sai ce, to, in barin shan magungunan na wata daya yanzu yana cikin hutu ba abin da zai iya yi. Shi kenan sai na koma gida. Na koyan wata daya. Na taho na same shi, da na same shi a clinic ranar Alhamis. Sai lokacin shiga na yayi, da na shiga sai na zona ya ɗauka file na yana bubuɗewa. Sai na tambaye na ce, amma likita azalin ni kam me yake damuna? Sai ce, ba a gaya maka ba? Na ce, ai kai ce likita na, kamata ka yi min bayani. Ya ce, ai kana fama da tarin fuka, domin gwaje-gwajenka ya nuna wani abu kusa da haka. To
amma a lokacin nan kai baka tari, baka jin wani abu?
Ba tari fa, tari dai ba wanda baya tari a duniya. I lokacin hazo haka nan ana dan samu tari, wanda kuma ban taba yi ba. Shikenan yace wani abu da na damun kashi ne tarin fuka, amma bari zan tura ka ga wayansu kwararru. Kuma sai referring na zuwa wani unit ana ce core respiratory unit ne, wanda su ne masu kula da tarin fuka azali. To da na je, rashin kuskure da suka yi shi ne ba su kai folda na wurin shi consultant na wannan unit ba. Sai kuma wani karamin likita ana ce masa Dr. Abdul, shi ne ya duba ni ranin. Da ya duba yanayin, ya duba gwaje-gwaje na, sai ya ce, wa ya ce maka kana fama da tarin fuka? Sai ya ce abin da likitan Dr. Dabkana ya faɗa. Ya ce, to amma ba gashi gwaje-gwajen ka nuna duka baka da wannan damuwan. Ya to abin da ya fara kenan. Sai ya ce, to ba yanda za mu yi, tunda shi ba wani likita ne, ni ma zan bi murninsa, tunda ya yi recommending cewa a baka maganin da zai dace da kai. shikenan ya rubuta maganin da ana bayarwa asibiti kyauta yanzu aka sace na yanzu guda hudu haka na je wurin karɓa magani akwai wata Safiya ita ce nurse in charge na bayar da magani tace sai na kawo estrena na je na ne estrena dawo ta duba ba wani alaman tarin fuka akwai wani taron da suka yi na sati daya to daga mulai a sati ne mata gama taron an yi musu horaswa game da sanin alamun tarin fuka ta duba gwaje-gwaje na tace gaskiya ita kan bata ga abin da zai iya ya sa ta ta bani magani ba na kara koma wurin wannan karamin likita na ce to ga abin da ta fara fa sai barakinsa muka dawo wurin wannan ita nurse din Safiya yayi bayani ya ce to shi ma fa abin da dukkana ya faɗa ne sai ita tace to ni zan bada magani amma duk abin da ya faru ba hannuna baya ciki in ji wannan yariya to ina fama da ciwo mai zance me ba abin da zai yi aka bani magani ina sha dama bayan wata biyu za a canja sauran magungunan bayan wata biyu din ina kirgawa naje a canja sai wanda yana bayarwa ita ta bar wurin wani daban yana ce mai goni yace to sai abin da likitan ka ya faɗa kafin za mu canja na kara koma dan likitan ban same shi ba karamin na samu ya cika ci gaba lokacin canji yayi za a neme ka ana ta bani ina sha daga can akan sha maganin sai naji kafana dai sun fara kaman naduwa haka kafafuwana kaman yanda an nada dorin kaji tafiyan kaji yake a dore haka nake ina gani kuma duniya dai yana dan ina takawa kaman dollar ne ina takawa kun lokaci na fara jin kara a cikin kunuwana ido na dai suna rawa haka nan dukkan jijiyan jikina dai ya zama damuwa kaman alure ne dubbanin alure suna soki na nace me kuma wannan na garje asibiti nan na ji ne korafi
Ayuba Alamsin kenan a mako mai zuwa zamu ci gaba daga inda muka tsaya Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC
To madalla Allah ya kyauta kafin mu karkare ga labarai amma nan kana a takaice
Jiya Lahadi kamfanin dillancin labaran kasar Iran da ake cewa ina a takaice ya bada labarin cewa yan kasar ba za su samu damar zuwa aikin hajjin bana ba domin Iran ta kasa cimma daidaituwa da kasar Saudi Arabia kamfanin dillancin labaran ya ce ministan harkokin addini da al'adu na kasar Ali Janati ya faɗa cewa kasarsa ta ɗauki wannan mataki ko kuma ta yanke wannan shawara ce a saboda halayyar da kasar Saudi Arabia ta nuna wa tawagar wakilan kasar Iran din da suka je kasar domin tattauna ƙa'idodi ko kuma sharuɗan aikin hajjin bana ita kuma kasar Saudi Arabia ta ce Iran ta gabatar da wasu buƙatun da ba za su yiwu ba masana harkokin tsaro a kasar Afghanistan sun ce akwai yiwuwar ƴan ƙungiyar Taliban a kasar su ƙara kaiman hare-haren da suke kaiwa a cikin watan azumi a wani yunkurin nuna cewa kashe shugabansu da aka yi a makon jiya bai shafi yadda suke gudanar da harkokinsu ba a makon jiya harin jirgin saman yakin Amurka da babu matuƙi a ciki ya kashe shugaban Taliban Mullah Akhtar Mansur a ƙasar Pakistan Fafatawar kwanaki biyu tsakanin sojojin gwamnatin Yemen da 'yan tawayen Houthi ya kashe akalla mutane 42. Jiya Lahadi jami'an sojan Yemen suka ba da wannan bayani. 'Yan tawayen Houthin waɗanda suke samun goyon bayan Iran sun kai hari wani yanki da ke tsakanin lardin Marib da Shabwa. To amma sojojin da ke biyayya ga gwamnatin Yemen din suka fitattake su. Jami'an tsaro kuma a kasar Iran sun kewaye birnin Fallujah daga bangarori hudu.
To madalla, da ta kaita tun labarin mu kawo karshen shirin a halin yanzu, amma kafin mu tashi bari mu taya Malam Yakubu Sule, ma'aikacin FCE Kwantagoro muna aurar da ƴarsa Rahinat Yakubu da ya yi a ranar Asabar din da ta gabata. Allah ya ba da zaman lafiya da zuriya na gari. Shi ma Muhammad Tukur sabon telebobi muna taya shi murna auren ƴaƴansa Hassan da Usaina wanda aka daura a gidan Alhaji Yakubu sarkin tashan Beri. Ubangiji Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Jummai Ali da Tijani gabatarwa sai Cubahiro Diodone wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato Zubairu ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hantsi.